Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 11 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanin labarai.
Sai Ibrahim Karaban ministan harkokin waje Ukraine ta faɗa a jiya Litinin cewa Kyiv tana son New Delhi ta taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa kawo ƙarshen yaki da Rasha. Sakataren harkokin waje Amurka Antony Blinken zai yi rangadi a kasashen Vietnam da Japan a wannan mako. Kana a yayin da ake ci gaba da azumtar wata mai tsarki na Ramadan, an yi kira da a daɗa zaman lafiya tsakanin musulmi da Kirista a jamhuriyar Niger.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa ganin yadda ake ta takaddama mai tsanani kan fassarar kalamun wani malami, rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi arewacin Najeriya ta ce ya kamata kowane bangare yayi taka tsantsan.
A cikin kowane addini ma akwai bangare, duk kowa yana da ikon yayi addinin shi yadda yake so, amma dai da mutum zai ya kamata shi.
Kamar kowane ranar koko kowace ranar Talata, yau ma za a ji tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Za kuma a ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin wato albarkacin watan Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Karamar ministar harkokin wajen kasar Ukraine ta faɗa a jiya Litinin cewa Kyiv tana son New Delhi ta taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa kawo ƙarshen yaki da Rasha. Kana ta buƙaci Prime Minister India Narendra Modi da manyan jama'an India su kawo ziyara a kasar. Amin Zafarova ta faɗa a wata tattaunawa da talabijin CNBC cewa Kyiv tana kuma sa ran India za ta gayyaci jama'an Ukraine zuwa taron kolin kungiyar manyan kasashe 20 mafiya karfin tattalin arziki ta G20. Kana za ta karfafa tattaunawar siyasa da Kyiv. India ce take rike da shugabancin karba-karba na ta kungiyar G20 na wannan shekara, kuma za ta dauki bakoncin taron kolin kungiyar a watan Satumba. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai yi rangadi a kasashen Vietnam da Japan a wannan mako. Ziyarar Blinken ta farko zuwa Vietnam a matsayin babban jami'in diplomasiyyar Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke hasashen gajin shugabanninsu na yanzu za su kai ziyara a kasashen juna a wannan shekara, a cewar manazarta. Bayan ya bar Vietnam, Blinken zai nufi Japan a ranar 16 ga watan Afrilu, inda ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar kasashe 7 masu arzikin masana'antu za su haɗu a garin Karuizawa da ke cikin gundumar Nagano domin tattauna muhimman batutuwan tsaro. A wannan shekara ne babban kawancin Amurka da Vietnam kuma ke cika shekaru 10. Kasashen biyu suna tattaunawa akan yadda za su cira hulɗarsu zuwa matsayi na gaba a wata dabarar yin aiki tare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake ci gaba da azumtar wata mai tsarki na Ramadan, an yi kira da a daɗa zaman lafiya tsakanin musulmi da Kirista a jamhuriyar Niger. An yi wannan kira ne yayin da Kirista suka ziyarci al'ummar musulmi, inda har suka tallafa ma musulmi mabuƙata. A jamhuriyar Niger, musulmi da Kirista na kai irin wannan ziyara saboda jaddada zaman lafiya. Wakilin Muhammad Mahmud na dauki da ƙarin bayani.
Kasancewar a kullum zaman lafiya shine madogara a ci gaban kowace al'umma. Reverend Ibrahim Khalid, shugaban cocin Assembly DDA da ke nan garin Agadez.
Yesu Almasihu da kanshi ne yake magana, yana cewa na bar muku umurni ku so junanku yadda mun ka so juna, kuma ku so junanku haka nan, saboda ta haka ne mutanen duniya za su gani kuma za su amince, kuma za su gani ke gaskiya ku wadanda suke bi na ne. A ko ina ko ya ne kake gani Krista, wannan umurni muke koyo, ya ne kuke rayuwa, kuna son junanku kuna taimaka ma junanku to wannan shine rayuwar tamu
Nijar kasar da mafi rinjaye al'ummar ta musulmai ne inda take da fiye da kashi 90 to sai dai malum ma sun duk faka inda na'in wajen ganin cewa an samu fahimtar juna tsakanin magoya bayan addinai Malam Muhammad Barmu Sheikh malami a Agadez
ta muashara zamantakewa addinin musulunci ya kula da muashara tsakanin mutane yan uwa tsakanin ma'aifa da diya tsakanin makwafta tsakanin duka dai abokan zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama da mutane tun suna kasare mushrikai ta hanyar hankuri har ya jaro su suka musulunta suka zan yan uwa suka yi soyayya to haka nan mutun zai mutun ya koyi da wannan sai ya koya muashara ta zaman duniya har tsakanin mutanen da yake kai su ma ko ba addini kudai ne ba in kana musu abin kirki sai ka jawo hankalin su
Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger
Tsage da Hamid an jima kadan babu makeri zai saki shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jahar Bauchi ta arewacin Najeriya inda yan sanda suka yi kira ga dukkan bangarorin addinai da su bu a hankali bayan da aka shiga wata takaddama kan fassarar kalamun wani malami al'amarin da ya ja hankali a ciki da wajen Najeriya daga Bauchi ga Abdulwahab Muhammad da cikakken rahoton
Idan da yi tunawa dai a cikin satin da ya gabata ne wani malamin addinin musulunci a garin Bauchi mai suna Dr. Idris Abdulaziz cikin hudubar da ya gabatar ya yi bayani kan fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu mashahuran malaman addinin musulunci da suka gabata da wasu ke ganin tozarci ne a waɗannan bayin Allah kalaman ya janyo martani daga ciki da kuma wajen jihar Bauchi yayin da aka samu wasu malaman addinin musulunci suka zo Bauchi domin tabbatar da abubuwan da suke ji da kuma gani a kafofin sada zumunta to kan hakan ne sai kwamitin tsaro na jihar Bauchi ya gudanar da zama domin tabbatar da cewa zaman lafiya da ke jihar Bauchi bai samu cikas ba Alhassan Aminu shine kwamishinan yan sanda a jihar Bauchi ya shaidawa manema labarai jawabin bayan taron nasu
saboda mahimmancin tsaro mun zauna akan abubuwan da ya kamata Bauchi state ta ci gaba akai akwai abubuwa da suka tasowa manya guda biyu wanda yan kananan yara suke tasowa da nufin wai sara suka dole mu dauki dubban mataki akai haka kuma game da magana addini mun yi magana sosai akai a cikin kowane addini ma akwai bangare bangare duk kowa yana da ikon yayi addini shi yadda yake so amma yadda mutum zai ya kamata shi yayi iya akan kanshi ya kyala na wani kansa sannan kuma akwai abubuwan da muka fito da su insha Allah za mu zo kan wannan gabar yadda kowanne mutum zai san da cewa yana da mutuncin shi yana da darajar shi bai kyautu kuma wani ya soki addinin shi ba
daga bisani na ji ta bakin masu ruwa da tsaki kan wannan batu barista Garba Hassan shine shugaban kungiyar jama'atul zayatul bid'a a jihar Bauchi
magana ne wanda yake aka ba ta wata fasara daban wannan musulmi ya san da matsayin Allah subhanahu wata'ala kuma ga matsayin Allah insha Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani magana wanda zai zo ya zamanto ya daga hankali ya ce Annabi Muhammad kuma sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake dangatan Allah babu wanda Allah yake so kamar cikin halitta kamar Annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
Allah ne yake roƙo kuma ya biya bukata Annabi kuma shi ake so kana da daman ma ka roki Allah ka ce ya Allah duk sunan da kake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamun abu kaza kamun duka nan in ka faɗa haka misali ka ba da matsayi wa Annabi domin babu wanda yake irin shi daraja
Hai layo na ji ta bakin malami a makarantar shara musulunci da ke garin Miso.
Mai magana Ibrahim Ismail Imam Liman Katagum malami a makarantar nazarin shara musulunci da tarbiyya da sauran kusa-kusai na Ahmadu Rufai da ke Miso. Hakika kamar wannan neman tada hankalin da hana ƙasa zaman lafiya. Allah kuma ya gane da wata tazaki da irin waɗannan neman tada hana zaman lafiya ga duk wanda ke taɓa wannan kowa iya da mabiya miliyoyi. Ana daddannin su ne cewa a zauna lafiya gwamnati muke kira da ita ta haɗa kan al'ummanta a zauna lafiya abinda zai kawo zaman lafiya kuwa a hana wani zagin wasu da alfara ga ita ma gwamnatin jihar Bauchi muna kira ga ta dakile irin wannan abin kar ta bari ya dinga faruwa
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya
To gaida Abdul Wahab, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga babu makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden zai balaguro zuwa kasar Ireland a wannan mako domin halartar bukin cika shekaru 25 da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a lokacin Good Friday a arewacin Ireland, inda kuma zai kai ziyara a garuruwan Ireland na asalin kakanninsa. Ziyarar Biden na zuwa ne a matsayin karfafa yarjejeniyar zaman lafiyar da ke fuskantar jarrabawa daga rashin jituwar siyasa da kuma hare-hare na lokaci-lokaci daga 'yan adawa. Tashin hankali na baya-bayan nan da ya faru ne a jiya Litinin, yayin da wasu matasa da suka rufe fuskokinsu suka yi ta jefa rubutocin 'yan sanda dabam da aka shirya da fetar yayin wani maci a birnin Londonderry. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya shirya ya gaisa da Biden idan ya isa da yammacin yau Talata a Belfast. Washe gari kuma Biden zai gana da Sunak a wani taro kafin daga bisani ya yi jawabi a Jami'ar Ulster a birnin Belfast. A ƙarshe majalisar dokokin Iran ta tabbatar da wani ƙudurin doka da za ta tsananta jan kunni akan masu take haƙƙin mata da ka iya zama cikakkiyar doka a cikin watanni masu zuwa, a cewar kafar labaran ƙasar. Ƙudurin da aka shirya sama da shekaru 10 da suka shuɗe, tattaunawar majalisa ce ta kai ga tabbatar da daftarin a ranar Lahadi da ake kira hana cutar da mata da kuma inganta ba su kariya daga ɗabi'u marasa kyau, in ji kamfanin dillancin labaran IRNA. An fara ɗaukar wannan mataki ne kusan watanni 7 da suka shuɗe bayan da aka fara zanga-zangar gama gari sakamakon mutuwar Mahsa Amini a hannun 'yan sanda a ranar 16 ga watan Satumban bara. An kama ba Iraniyar ba kudace bisa zarginta da take dokan saka suturar mata mai tsauri. A cikin 'yan shekarun nan, masu rajin kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira ga hukumomin Iran da su sabunta dokar kare haƙƙin mata kana su tsaurara hajjin kunni ga masu cin zarafi na cikin gida.
To gaida babu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a shirinmu na hantsi za a ji inda aka kwana game da makomar mutanen nan da aka sace a jihar Zamfara ta arewacin Najeriya.
Hukumomin tsaro a jihar Zamfara sun ce sun baza jami'an su tare da haɗin gwiwar 'yan vigilante a ranar Litinin domin ganin an ceto mutum 9 da 'yan bindiga suka sace ba 80 kamar da rotani ke cewa ba. Mata da yara ƙanana 'yan fashin dajin suka sace a ƙauyen Wanzami a lokacin da suke yin ice. Hukumomin sun ce lamarin ya faru ne yayin da 'yan bindigar ke ƙoƙarin tserewa har-harin dakarun Najeriya. Kafafen yaɗa labaran ƙasar da mazauna yankin da lamarin ya faru sun ce mutum 80 aka sace, kuma har 'yan bindigar sun nemi a biya kusan naira miliyan 100 a matsayin kuɗin fansa. Amma kakakin 'yan sandan jihar ta Zamfara Muhammad Shehu ya musanta wannan batu.
The command is working towards ensuring.
Yace rundunar 'yan sandan na aiki wajen ganin an kubutar da mutanen da aka sace. Wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu. Kuma 'yan sandan mu na aiki ne tare da sauran jami'an tsaro.
In collaboration with other agencies.
Najeriya ta kwashe shekaru tana yaki da ƙungiyar 'yan fashin daji waɗanda kan kai hare-hare a yankunan arewa maso yammacin ƙasar, inda sukan ɗauki mutane don a biya su kuɗin fansa. Kuma jihar Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da kan faɗa ƙangin maharan.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton kada a manta. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a izo a shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
I'm going to go to the PDP. abasu manga an kashe su duk wanda kage an bar siyasa saboda mun yi an gashi kamar irin muhalli
jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatar kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC yayin da Peter Obi da Ahmed Dati mataimakin sa da suka yi takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata ke ci gaba da kokarin kare maganganun da aka ce sun yi wanda ake cewa suna aita da hankali wannan suke da alaka da batun rantsar da Ahmed Bola Tinubu a matsayin sabon shugaban Najeriya yau zamu dubi zargin da ake yi na cewa Peter Obi kuri'un yamurai da kristoci kawai ya samu bai samu kuri'un musulmi ba sannan me yasa Ahmed Bola Tinubu lokacin da aka gabatar mishi sunayen mutane 11 da suka hada musulmi da kristoci ya zabi musulmi bai zabi krista ba baya da bayan haka shin kasawar Peter Obi da Labour Party a wasu jihohin arewacin Najeriya yana da alaka da tarihin juyin mulkin farko da aka yi a kasar duk wannan suna cikin abubuwan da zamu duba a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya na yau amma kafin mu je nesa bari mu ji wasu ra'ayoyi da ke da alaka da shi wannan zaben
sunana engineer Ahmad Zakari Guroje ina ganin wannan shine daya daga cikin zabukan da aka yi ba tare da an kai ruwa rana ba sai dai inda abin ya bani mamaki inda addinin Krista kenan duka tattara koyayen su gaba daya cikin kondo guda wannan ina ganin kuskure ne ba irin wannan siyasar muke so a Najeriya ba dan Najeriya ya kamata a ce bajewa ake yi gaba daya kowace jam'iyya ta zama tana da dukkan jinsin da yake cikin kasar Najeriya saboda idan baka samu ba anan dan wanka ya samu a can amma idan aka ce gaba daya dinga yin siyasa irin na addini musulmi su koma gefe guda kristoci su koma gefe guda wannan ina ganin kuskure
madalla to yanzu bari mu sake mai da ku ga wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya da bakinsa guda uku da ya zabo daga jam'iyyu guda uku wato Sanusi Baban Tanku Ibrahim Bauchi daga jam'iyyar APC da Yusuf Ado na jam'iyyar PDP da kuma Malam Ibrahim Hussein Abdul Karim na jam'iyyar Labour domin su koma cikin zauren tattaunawa ta su malamai mu je
ba fa yanzu fa yace duk inda Krista yake da duk inda Ibrahim yace ne yace sun zafi ta ba yanzu ga amma inda aka yi zafi da ta kana kana kallo wannan gwamnati ake cin mariba kristoci waye ke wannan zaben wannan garin ana kiran shi bayan sa wanda yake shi ne PDP kristoci wannan garin ana kiran shi akwai gobe ko dan
o jaja da ke
bi eh ja kaga bayan sa
misali mun
kaga akwai gobe kaga duk wannan sun dinki ne kristoci ne akwai garin da ake cin mutune gari ne wanda kristoci suka fi yawa waye ke wannan wani APC sai ana magana a rika magana da facts kristoci sun zaɓi APC kristoci sun zaɓi PDP sun zaɓi kuma Peter Obi haka musulmi sun zaɓi APC sun ka zaɓi APC sun ka zaɓi amma yanzu da shi arewacin Najeriya duk inda musulmi suke babu inda aka zaɓi Peter Obi
dole ba za mu zaɓe shi ba saboda ya fito da wata siga ne na inyamurai da kuma asalin ka shi Peter Obi ina zuwa mana asalin Peter Obi ya fito ne a siga na inyamurai zallara sai kuma inyamurai suka yaudari kristocin arewa shi ba ma su na fi ta fara ba sai suka yaudare su suka nuna masu nan muslim ake yi sai suka gaba daya kristo suka koyi ba wannan kuma ban kyau a siyasa ba siyasa ne ba za ta yi kyau a Najeriya sai mun ci abu har ko mu tuna magana addini na ni mun ci magana kabilanci sai kuma bangaranci ka fito a matsayin mutum kamar yanda a tuko ya fito a bayanan kama a gane Najeriya kake yi addini yana magana sake tsara Najeriya inda kowa za a ba su dama ga ji an rusa wannan abu ma ji
ne a da abin da ya bai sha'awa wanda suka ce za su kai mu kotu
amma wannan ce za mu je kotu mu muna roƙon a tuku ba kare je kotu mu wannan zabe abin da muke roƙo a tuku amma dai mu wasu ran sa wanda mun shiga dare mun shiga rana mun kashe kudin mu mun shiga hadari iri iri mun goyi bayan sa muna roƙon sa wa Allah yanda yake babban shugaban ɗan siyasa na Najeriya yayi tawakkali ya dangana kar ya je kotu
abinda ni abinda mai sha'awa yalla bai da kaba ce kace a cikin nan ba kai ku ba ka fata ya je kotu
ba ma fata
fatan ba zai je kotu
ba ma fata
ku ga haka kun nuna kuna da imani kuma kun nuna kun yarda da Allah
don wani ne don wani da mutum ne don Allah ku kokari don Allah ko nake da su in shi bai da bai tunanin akwai Allah
ai da kurku so
ku hana shi abin da muke nema a Najeriya fa shi ne zaman lafiya abin da muke nema fa a Najeriya a ce mun ci gaba yau a ce an yi zaɓe baka samu ba ka je ka yi murna ma wanda ya samu magana an kace wai an maka ba gudu
mun ba shi haka kallon mu
in a nan ka amma ina je wanda suka yanda ya tafi sai ka baka zai yana kan kujera ya je ce an maka ba gudu saboda haka shi duk wanda ya tsaya zaɓe ya rasa ba abin da ba zai ba shugaban kasar America idan ka ga
wato ba
dara zan yi kirin da bi dai bayan da bara mun ji abin da ka faɗa bari mu bi yan takarar da bayan dai mu gano duka matsalolin da suke fama da shi
babban matsalar da kuke fama da shi suke fama da shi
bara zan maka tambaya da yayi kai bara mun ba ka sekon 30 yi mana bayanin matsalolin shi Ahmad Bola Tinubu me yasa da yazo arewa kristoci suke ta roƙon sa suke kira gare shi ya dauki kirista yadda aka saba duk ba yana tsarin mulki bane aka tsari
eh saboda
yin shi dai ya dauki musulmi bi ne
eh abin da yasa shi yana neman cancanta ne su kuma sa su yi amfani da addini ne kuma wasu ne kalli nan daga cikin dan siyasa suka je suka zuga mutanen ƙauyuka kristocin da suke kai ko kuma kristocin da ba su gama wayewa ba suka je suke amfani da su suke cin azabin kirista amma ba saboda Allah ba ne abinda shi ya duba shi ne cancanta a cikin wanda suka zo a lokacin da zai zaɓi mataimakinsa an ba da sunayen kiristoci akwai misali dogara yana ciki dan jami'i akwai shi ba mace yana ciki akwai wata mata kirista da aka ba da ita da kuma musulmai abinda ya duba kawai shi ne waye zai iya zafi aiki da shi da dalilin aikin sa
a lokacin da duba dini ba
ba duba dini ba kuma ne kuma da duba dini
arabi ma san ma ya
ba gobe da shi abin da ya dame shi waye zai dauka su aiki da shi wanda yake da amana tun da aka zo makarfin duk inda cikin wuce ya yana tafiya da kashin Ibrahim to saboda amanar da yake tsakanin su kuma da aka kawo sunan su kan wajen bakwai kan su goma sha daya kashin shi cewa kaga da aka kawo da suna fiye da goma sha daya ya duba ya ga a cikin su wane ne wanda zai masa amana shi kansa wane ne kuma wanda ya cancanci wanda zai ba shi aikin shugabanci ko da wani lokaci ya samu wani matsala zai ci gaba da shugabancin ya ga ba wanda ya cancanci ba shi wannan kujera na mataimakin sa da ya wuce kashin shi cewa saboda a haka ya zaɓa su amma wanda suke ta zuba wani wala duk ba saboda Allah suke ba su dai suna amfani ne da kirista su so su amfani ne da kirista da su a samu su samu yadda suke so kuma ba su samu ba
yawa ba zamu mu kuma wajen Ibrahim Abdulkarim shi ma yake da babbar magana Ibrahim Abdulkarim na saba yi ma tambaya na gaya ma abin da yan arewa suke jin tsoro game da shi dan takarar Igbo tun lokacin da aka yi juyin mulki 1966 nan ake zargin wannan juyin mulki ne na Igbo aka rasa Sa'adu Bello Sardauna aka rasa Sa'abuka Tafawalle aka rasa Lado ke a cikin Toro a lokaci daya shi yasa ake shakkar dan takarar ku wata kila shi yasa ake
lokacin da aka yi wannan yakin soka Sardauna bai kamata a kalle su a tsayin Igbo ba a kalle su as criminals a kama su as criminals a punish su as criminals
garin ga wannan wata
ba ka ji abin da ya kawo mu zuwa yau duk wani wanda ya kamo yau ma ko da Tinubu ya kama hanyar da sun jira da ci gaba za a kashe shi kuma a ƙara hada kanmu a ƙara hada mu Murtala yayi mun ga an kashe shi Erado mun ga an kashe shi Abacha mun ga an kashe shi
duk ba ta anti ba kashe shi ake
duk mun ga an kashe shi ake Thomas Sankara a Najeriya kai ba ko Thomas Sankara duk wanda ya tunkara abin da yake son Africa ta tashi sai ya mutu duk wanda yake an bar shi ya ci gaba da mulki an ga shi kamar irin Buhari amma duk wanda aka gaji a yau ko ne wannan da shi da irin ba ya san da wanda aka gaji a cikin shi 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 su mai aikin gaddafi duk wani wanda ya dauko tabbar ta gane fa su su kasa shi waje da kasar mu ake ci wannan rabar da wannan kabila ne wannan iyama ne wannan bahauce ne haka suke so su shirya mana shi nan da shekara ɗari saboda likitocin da muke a nan wurin a kwashe su a kai ga likitocin su a America malaman da suke nan a kwashe su zama malaman su a Ingila idan ma karatun namu ƴaƴan mu yanzu ba su yi a Najeriya sai mu kai musu malamin su a Allah shine sirrin da abin da yake ciki wannan ziyarar da kake gani zabar an hana mu dauke shi wannan gasin da yake dani an hana mu dauke shi wannan man da kake gani yanzu gashi yanzu muna da man yanzu ba mu irsa ba mu isan kun kullo man da mu dauke shi ba yau din nan live take mu ta saboda an hada mu Allah zai hada mu shi ya fi mu sanin da filin da yasa kai ba Allah ka rubuta maka suka tsambo shi ba kai Yusuf baka ga ma Allah ka suka rubuta lati ba har kuma ina kaya Allah ne hada mu cikin wannan kafar kuma dole sai mun dauka tare kuma dole sai mun yafi maka kowa ne da ai mu sai su zo sai nan gaba saboda su ne suna son su yi takara ne da su da wayanda suke kusa da su su samu a wuce
to madalla to bari mu jaburke anan sai mun dawo rana wato inda zamu ji duk da cewa wasu daga cikin jami'un adawa sun yi da za su janye kararrakin su akan zaben Tinubu wasu za su yi bayanin abin da yasa ba za su janye ba sannan kuma shin zargin da wasu yan siyasa masu adawa da Atiku Abubakar suke masa na cewa bai kawo ci gaba koda a yankin sa ba lokacin da yake mataimakin shugaban kasa gaskiya ne sannan kuma daga cikin yankunan nan manya guda uku na Najeriya na Hausawa da Yarbawa da Ibo wanne ne suke da yan siyasa da yan su yi maka magana zaka dauki magana su kuma zaka tabbatar cewa za su cika alƙawarin da suka maka wanne ne kuma ba zaka aminta da su ba duk wannan suna cikin abubuwan da zamu leko a rana wato yanzu dai muna godiya ga su bakin namu da kuma shi wakilin mu Nasiru Adamu Likaya Abuja da shirya mana shirin ya kuma na wannan muhawara daga can Abuja din a madadin su Aliyu Mustafa Sako take muku bankwana daga Washington DC assalamu alaikum
sa gaishe ka da tawagarka yanzu kuma lokaci ne na sauraron karatun alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan ramadan
assalamu alaikum sunana Khadija Ahmad Muhammad daga markazin Raudatul Tahfiz alkur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على النحو مهتدون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن يتق وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانات وأيديهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنه يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم
To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Karamar ministan harkokin wajen ƙasar Ukraine ta faɗa a jiya Litinin cewa Kyiv tana son New Delhi ta taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa kawo ƙarshen yaƙi da Rasha. Kana ta buƙaci Prime Minister India Narendra Modi da manyan jami'an India su kawo ziyara a ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai yi rangadi a kasashen Vietnam da Japan a wannan mako. Ziyarar Blinken ta farko zuwa Vietnam a matsayin babban jami'in diplomasiyya Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke hasashen ganin shugabannin su na yanzu sun kai ziyara a kasashen junansu a wannan shekara a cewar manazarta. A yayin da ake ci gaba da azumtar wata mai tsarki na Ramadan, an yi kira da duka zaman lafiya tsakanin musulmi da Kirista a jamhuriyar Niger. An yi wannan kiran ne yayin da Krista suka ziyarci al'ummar musulmi inda har ma suka tallafawa musulmi mabukata a jamhuriyar Niger. Musulmi da Krista suka kai irin wannan ziyara saboda jaddada zaman lafiya. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi bulaguro zuwa kasar Ireland a wannan mako domin halartar bikin cika shekaru 25 yarjejeniyar da aka cimma a lokacin Good Friday.
O masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da tadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Bakeri wanda ya tayi ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai kuma engineer mu Kal ni Ibrahim Ta Almasi Garba ke muku fata alheri wassalam.